الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya saki kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu da muka saba na kawatul qur'aniya. Yau muna hudu ga watan Shu'ban al-akhir hijira ta manzon sira sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan 1/2020. Har yau muna cikin suratul baqara, inda muka tsaya ƙarshen aya ta 225. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 226. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamankatar cikin abin da za mu gani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم.
نعم.
وإن عصبوا الطلاق فإن الله سميع عليم.
الله سبحانه وتعالى يكتوى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر منادو وللنسك إلالي شين متين يرنزوا كتوى بزي كنتا لما تشبع تربص za su yi jira arba'ata ashhurin wata ɗaya guda hudu. Fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim, kira idan suka daidaita suka koma, mana sabani irin rantsuwar da suka yi cewa ba za su kwanciyar ita su ba, suka bar wannan magana. Wa in azamu talaqa, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ku sun yi niyya ne na saki, fa inna Allah lalle Allah madaukin sarki Sami'un Alim, wanda yake mai ji ne ko mai gani ne. Karshen ayar da muka tsaya waccan sati wanda ya wuce, wanda Allah subhanahu wataala yana mana magana ne akan rantsuwa, irin rantsuwa da mutum zai yi, rantsuwa ce ta yau da gobe wanda Allah subhanahu wataala baya kama bayu game da shi. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, kenan kamar rantsuwa ce yashasshiyar rantsuwa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, Allah yana kama mutum da laifi ne lokacin da ya rantsuwa wanda take da tabbaci akan cewa ba zan yi abu kaza ba ko kuma zan yi abu kaza. To wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mutum da wannan rantsuwa wanda yayi. Abdullahi Abbas yake cewa wada Allah madaukin sarki walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, da malam Mujahid da wasu daga cikin malamai suke cewa huwa an yahlifa ala shay'in wa huwa ya'lamu annahu kazib, mutum ya rantsuwa da Allah kuma ya san abin nan da ya rantsi da shi ba gaskiya bane. To wannan Allah madaukin sarki zai kama shi da laifin wanda rantsuwa da yi. Mujahid yake cewa walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman, kenan Allah yana kama ku ne rantsuwar da ku kullata ta da gaske. Wallahu ghafurun halim, lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma halimun, Allah mai tausayin bayin shi ne, yana tausaya musu yana jin kansu. Sai ayoyinmu na yau guda biyu, lillazina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Malaysha ila'u alhalf, fa idha halafa ar-rajulu alla yujami'a zawjatahu mudda, kamar mutum ne suna zaune da matar shi sai ya rantsi da Allah ya ce na rantsi da Allah ba zan kwanta ba da ke. To wannan shi ne ilahi lillazina yuluna min nisa'i. To wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su mudda ko kuma lokaci wanda yake na wata guda hudu idan ba manta ba sati wanda ya wuce Allah madaukakin sarki ya mana bayani irin mataki wanda ya dace a ce mumuni sun arma haka su ma mata mumunai wanda ya kamata su arma ba mushrikai ba su ma masu imani kada su arma mushrikai kamar nan Allah subhanahu wataala yana mana bayani irin rayuwa wanda take kahin aure to kuma idan an yi aure an zo an zauna tsakanin miji da mata za a iya samun wasu abubuwa wanda za su faru abubuwa wanda suke marasa kyau kai dan adam ne ita ma kuma iya adam ce to saboda haka kenan in wani abu ya faru miji haye hushi yace alaka ta arme da shi da ita babu to sai Allah subhanahu wataala ya kawo iyaka na cewa wata hudu ne kawai kenan bayan wata hudu idan sun cika hukunci zai sauya to wanda yake karantar da mu kyawu na addinin musulunci idan ka diba rayuwa ta bawa musulmi da mu'mina rayuwa ce wanda Allah subhanahu wataala ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo nuna mana ga yanda Allah ya tsara ga yanda ya kamata mu yi to inda za a ce muna aiki da su to lalle tabbas rayuwar mu za ta zo a cikin sauki saboda kamar hanya ce an riga an yi kawai kowa bi ne zai to mu za mu samu matsalolu ko kuma matsaloli masu yawa lokacin da muke rayuwa a cikin gidajenmu tare da fatanmu tare da ƴaƴanmu tare da abokani na yau da gobe iyaye da sauransu idan muka bar hanyar Allah kenan kowa abin da ya ga dama ne yake yi to shine wannan ayoyin idan muka kalle su zamu ga kware da gaske akwai kyawun addinin musulunci mahasirul islam dan musulunci wani abu ne wanda yake da abubuwa kyawa wanda cikin wasu kai littawai daban-daban akan yanda suke nuna addinin musulunci yanda yake da kyawu abubuwa kyawawa nashi yanda ne dan adam rayuwar shi yau da gobe kuma salihun ne likulli zamanin wa makan duk wani wuri in aka kai shari'ar musulunci sai ka ta daidai duk wani zamani duk yanda zamani ya juya yanzu yau shekara 1400 hijira ta mazo kadai da 41 to amma inda za a yi shari'a yanzu za ka ta daidai da mutanen zamani yanzu mana kenan ba abu bane wanda za a yi yayi in an yi yayi yau ko shekara mai zuwa an kare kuma wani yayin za a yi daban a to wannan sai ke nuna addinin musulunci addini ne wanda yake mai kyau min mahasini sai Allah madaukakin sarki iyakan nan da aka sa ta ita wannan wata guda hudu sai Allah ta fayanfa'u fa inna Allah ghafur rahim kana inda mujin zai yi mana ya sabka daga fushin da yayi ya yahe to shikenan Allah subhanahu wataala ai shi ma mai gafara ne ko mai jin kai ne wannan gaba kuma za ta karantar da mu lalle duk rayuwar da za mu yi to dole ya kasance akwai hakuri a ciki kuma akwai gafara musamman yanda kake so Allah madaukakin sarki ya gafarta maka idan ka mishi laifi to ina wanda kake tare da shi kenan matarka za ta malaihi wani abokinka ko ƴaƴanka ya zamanto siffarka ko kuma al'adarka shine ya yi ya da gafara haka ke ma miji mata mijinki zai iya miki abubuwa wanda suke ba masu kyau ba to haka kenan dole ya zamanto al'ada ki shine hakuri da kuma yahiya to sai ga gida ya zamanto gida ne mustaqir ma'ana tabbatacciya ba gida bane wanda ke da hayaniya a ciki da kuma rashin ya kamata hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala min nisa'i shahran mazansira sallallahu alaihi wasallama ya taba yin ilahi shi ma mana kenan ya guje ma iyalin shi wata guda sallallahu alaihi wasallama ya koma masallaci fa nazara li 29 lokacin da wata yayi kwana 29 sallallahu alaihi wasallama sai dawo gida idan zama to wata guda wa qala sai yake cewa ash-shahru 29 yace ai wata ana lissahin wata 29 to wata yakan iya mutuwa a ce wannan watan ya kare sai wani wata daban kuma ba dole sai kwana 30 ba akwai kuma ruwaya daga ruwaya ta Buhari da Muslim daga Ibn Umar ko kuma Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fa amma in zadatil mudda ala arba'ati ashhurin falil zawjati mutalabati zawj inda al-inqita'i arba'ati ashhur. Misali mutum ya guje ma matar shi wata daya, wata biyu, wata uku, wata hudu, kamar yadda aya ta wadi, to in wannan kwanakan suka wuce, to lalle ne mace ta nemi mijinta, in ma an yafiya aw yujami'a wa in ma yutalliq, kana cikin biyu ne ko ya dawo a ci gaba da rayuwa ta yau da gobe, rayuwa ta arme, ko kuma ya saki. Umar bin Khattab yake cewa fa yujbiruhu al-hakim ala zalika, ala haza, kuma idan alkali ta kai kara wajen alkali sai alkali ya tilasa shi. To yanzu mataka ka guje mata shi wata hudu ya cika cicip, to ko ka maida ta ku zauna rayuwa ta aure, ko kuma ka sake ta, kenan kare zamanto akwai takurawa, la darara wala jirar. To saboda haka kenan wannan hukunci ne musulunci ya kawo shi. Tarabbus arba'ati ashhurin, malai cewa yantaziru zawju arba'ati ashhurin min hin half, radda ya rantse, kamar misali yau ya ce na rantse da Allah dalila ke babu alaka ta aure, to shikenan za a rika lisahi a yi wata daya, a yi wata biyu, a yi wata uku, to dole ya hakura ya dawo. Idan bai hakura ya dawo ba, to shikenan sai alkali ya sa shi ya saki ita wannan mata saboda kai shiga haƙƙinta. Kuma abu ne wanda ma'ana kowa ya san irin alaka, ko kuma mu ce irin sha'awa wanda Allah subhanahu wa ta'ala sa tsakanin dan adam, kenan dole miji zai takura mata wata daya, wata biyu, wata uku, har zuwa wata hudu. To haka aka yi ruwaya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa, wata rana yana yawo a cikin garin Madina, sai ji wata mace tana faɗin wasu maganganu, wasu abu ya tunya wanda suke shahararru, Ibn Kasir ya kawo su. To maganganun da take faɗi a jumlce tana magana ne akan cewa kamar mijinta baya ne, idan ma yanzu ga dare yayi a ce mijinta yana nan, kamar tana rarauka akan wani. Umar bin Khattab da yaji sai ya je tambaye Hafsa ɗiyar shi, yake ce mata mace wani irin haƙuri nawa ne iya ƙarshen haƙurinta game da namiji, ta ce mishi ko ya zamanto wata shidda, ko ya zamanto wata hudu. To shine Umar sai ya ce shi kuma daga yanzu in ya tura sojojin musulunci, kenan sun bar iyalinsu, to ba za a tsaye da soji ba ya zamanto ya wuce wata hiye da hudu sai ya maido shi wajen iyalin shi, saboda dalilin kamar ya yi daidai da wannan lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin, kenan wata guda hudu sai a maido shi gida, in yi kwanaki kuma in sake tura shi za a yi sai a tura shi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in azamu talaqa, da kuma ya zamanto an yi niyyar saki, balata fihi dilalatu ala anna talaqa la yaqa'u bi mujarrad madha arba'ati ashhurin ka qawli jumhur. Diyawa daga cikin malamai sun ce to idan watannan hudu yayi kai tsaye macen ta zama sikekkiya a koko, sai mijin ya ce da sikekkiya yaso a lokacin ne ta saku. To daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa kawai wata hudu yana cika tunda mijin ya sani an yi wata daya, an yi wata biyu, an yi wata uku, an yi wata hudu, to shikenan wannan mace ta zama ba tashi ba, ta zama to sikekkiya. To amma magana jumhurul malamai shine da Allah yake cewa in azamu talaqa, kenan in yayi niyyar saki, kenan wannan sai ya nuna cewa ashe wancan wata hudu da aka yi saki bai afku ba, kenan yanzu miji za a neme shi ko ka saki ko kuma mana ka rike matarka. Malai sai ce wa azaba al-akharuna ila annahu yaqa bi madha aw bi mudhi arba'ati ashhurin tatliqatan, ko sai gani a saki dai zai yi afkuwa in dai wata guda hudu ya wuce. To almuhimu dai abinda aya take karantarwa shine ya kamata ya zamanto dalili wanda ke qati, shine wada Allah subhanahu wataala wa in azama talaqa, kenan niyyar saki ne yanzu ta zo. To in wannan wata guda hudu yayi kamar yadda muka karanta magana Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kenan shugaba ne zai ce to kai menene alakar, za a koma rayuwa ko kuma za ka sake ta, kenan sai mutum yayi ya zabi guda shi miji. Kenan wannan ayoyin suna karantar da mu ne hikimar da take tsakanin rayuwa ta yau da gobe, ko kuma mu ce kyawun irin yadda musulunci ya kula da duk rayuwa ta duk wanda yake musulmi ne, musamman hatta rayuwar da take cikin gida in ya zaman to mun bar rayuwar mu a karazibe ra'ayyuka ko kuma irin abubuwa na fina-finai wanda ake kallo ne yau da gobe ko kuma wasu ma wai har ɗan fina-finai da za a riga kira in arme ɗan aka samu matsala a riga kiran shi waya ya zami wai shi ne mai kula da soyayya shi ne ya san yadda ake zama tsakanin namiji da mace to kaga wannan mara jahilci ya kai jahilci tunda shi ma bai san ba kaman baki ne ya bigi baki duhu ne ya bigi duhu wasu abubuwa ne ya karanta tatsuniyoyi ne cewa ai kaza ne kaza ne kaza ne abubuwa kaza ne to amma da zamu karanci addini babu abin da addini ya rage sabai nan manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani Allah ya yi bayani sai ga abu ya zo a meke kowa ya ji dadin rayuwa mace tana cikin fara'a da annashuwa shi ma namiji haka kuma ƴaƴan da za a samu su ma yin zaman to aya wanda za a tarbiyyantar da su akan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu ma'ana mata waɗanda aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna salasata ashhur salasata quru ma'ana kenan za su zauna zaman su na idda za su yi wata uku ko kuma za su yi jini uku wala yahillu lahunna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai halitta a gare su su mata an yaktumna su koye ma khalaqallahu fi arhamihinna abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin mahaifansu jini nawa kika yi kada kin yi biyu ki ce uku ne ko kuma a wata nawa kika yi ko kuma kina da ciki ko baki da ciki tana da ciki ta ce ba ta da ko kuma ba ta da ciki tana da to Allah subhanahu wa ta'ala ce bai dace ba su koye irin waɗannan abun saboda abu ne wanda yake bance su su in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir Allah ya ce in sun yi imani da Allah da ranar lafira kenan duk mace mai tsoron Allah bai kamata ta koye ba wa bu'ulatuhunna sai Allah ya ce majajensu ahaqqu bi raddihinna sune suka yi cancanta su maido su fi zalika kenan a cikin waɗannan ha wannan hali da ake na sakin in aradu islahan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in sun zo gyara a zo a zamna a daidaita a ci gaba da rayuwa ta yau da gobe akan haƙuri walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai su ma mata suna da akan irin abin da yake kan maza bil ma'ruf amma kuma da kyautatawa walil rijali alaihinna daraja sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma maza suna da daraja akan su mata wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima mala yace hadal amru min Allah subhanahu wa ta'ala wannan umurni ne daga Allah madaukakin sarki da ma game da matan wanda aka sake su umurni ne daga Allah kai tsaye zuwa gare su madhul bihinna min zawatil aqra mata waɗanda suke jini sun san da al'adar su kuma mazansu da suka yi arme da su sun kwanta da su sai halin saki ya afku to waɗannan ya tarabbasuna bi anfusihinna salasata quru za su zamna mana kenan jini uku ko kuma wata uku waɗannan ko a ce jini uku ko wata uku malamai su yi magana da yawa a kan shi kuma kowanne da hujjojin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yahillu lahunna yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir malai yace wa qad talafa as-salaf wal khalaf wal a'immatu fil murad bil aqra'i ma huwa ala qawlayn irin mangaru da malamai suka yi na warko da malamai na karshe mana kenan wanda suke na kusa kusa mangaru suna da yawa sosai akan cewa mi Allah yake nihi madaukakin sarki da salasa quru na warko suka ce sarki yake nihi kenan magana ce ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala cikin Muwatta da kuma Ibn Shihab da Urwa suna ganin kenan sarki yake nihi in mace aka suke ta tai sarki da kuma ta sake jini tai tsarki biyu ta sake tsarki jini tai tsarki uku to shikenan kenan idda ta takare namijin koyo mai da ta ko kuma shikenan in ya zamanto sakin bai kai uku ba kenan magana ta biyu kuma wasu malamai sun yi gani a abin da ake da shi ana ni da shi jini ne kenan in aka sake ta sai ta yi jini daya in tai tsarki kuma sai a jira ta yi jini na biyu tai tsarki ta yi jini na uku tai tsarki to shikenan kenan idda ta takare to wannan duka malamai mana suna bayanin abinda ya shahi harshen larabci ne dan abun ya zo hili in aka rike da wannan yayi in aka rike da wancin yayi sai Allah subhanahu wataala ya ce wala yahillu lahunna yaktuna ma khalaqa Allahu fi rahmihinna dan idan macen ita ce za ta rika lissayi dan da yawa wani namiji ko alwalinta ko shi mijin da yake tare da ita ya rika mata lissafin ta yi jini ɗaya yanzu ta yi tsarki ta yi jini na biyu ta yi tsarki ta yi uku to kenan ita mace ita ce in ta goye wani abu to ba wanda isa ya gane to shine Allah subhanahu wataala sai yake musu bayani kai sai su mata bai dace ba ku mata ku koye abin da yake tare da ku na lissafin ko kina da ciki ko ba ki da ko kuma a jini nawa kika yi tsarki nawa kika yi to ya kamata kenan mace mai imani ta yi bayanin wannan dan abu sa wannan ne za a gina hukuncin sakin ko kuma za a ci gaba da rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai sun imani da Allah da ranar gobe to mata masu imani da haka bai dace ba su koyi malai ce li Allah tukhbira bi ghairi alhaq bai dace ba ta bada labarin da ba gaskiya ba imma isti'jalan minha liqida'il idda in ya zamanto mijin ya sake ta gaugawa take ta kare idda ta rabu da shi kai tsaye ya zamanto babu wata alaka tsakanin ta da shi ko da ta yi jini biyu ko sai ta ce uku ne kenan shikenan sarrafa aura gaba ta minha fi ta tawiliha ko kuma tana so ta tsawaita idda ta zamanto ta yi tsawo ai wata daya ko ai wata biyu ta ce ai ta hayar zu sarki ɗaya ne tai ai ai da ita to kenan ta koyi abinda Allah subhanahu wataala ya halitta na wannan yanayi nata to wannan shine abinda bai dace ba Allah ya ce mace mai imani da Allah da kuma ranar gobe bai dace ba ta koyi wannan hali domin abu ne da kyautata rayuwa na zamantakewa na yau da gobe musamman rayuwar gidan arme sai Allah subhanahu wataala yake cewa buulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islah in ku misali sun so su daidaita kenan mijinta shine cancanta kawani ya mushi kutse in dai tana idda ta bata kare ba wannan salasa quru bai kare ba ko sarki ne zata yi guda uku a ko ko jini zata yi guda uku ta kare to bai dace ba wani ya zo ya neme ta da suna arme ko su je shirka hira da wani a tana nan idan yace ya maida ta kayan ta kare idda to shikenan matar shi ce da mata koma to shine Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa buulatuhunna ahqqu bi raddihinna ma matai kunsu mazajen su sune wanda suka yi cancanta kenan kada wani ya zo kenan ya kara rikirkita lamarin da yake na shi auren kaga idan muka dubi wannan duka Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana ko da wai saki ya faru ba bane mai kyau to dole kuma a tsara shi to kaga idan ka dauki tunani kuma na mutane ne yau da gobe a su suna kallon kawai tunda an yi saki an yi abu mara kyau to shikenan saki ma da musulunci yace ai saki to ai ya kawo wani abu mara kyau to idan ba saki ba kuma sai kaga an shiga ko kashe kashe ko namijin ya kashe matar yayi yayi irin yanda turai ake tunda an yi doka in ka saki matarka a raba dukiyarka ga gida biyu wata wasu kasasan su ce gidan nata ne sai dai kai ka huta ka bar gidanka matarka ta zauna akan kuma ka sake ta a raba dukiyarka a ba ta rabi ta dauki rabi wato abin ya musu wahala sai da namijin da ya sake ta sai ya kashe ta kai a ƙarshe ma ya kai yanzu kawai ba mutum bai waye aure saboda kai arme gidanka kai shekara nawa kai ka gina shi ya zama ba naka ba idan kai aure idan kai saki wani abu ya faru za a iya raba dukiyarka to shikenan sai mutum ya zama da haka sai dai su ta zama irin na zaman dadaro to kaga kenan Allah subhanahu wataala shine ya san mu ya muna rayuwa tsararriya mu ko sai muka barta sai muke zuwa muke kowa sai yake aiki da tunanin shi a mu ne zamu kan ba kanmu dogoki mu ne zamu kan kanmu sharadai mu ko mu san ba abin da zai faru gobe nan da awa daya babu wanda zai san abin da zai faru a duniya amma wai shine da Adam sai ya zama yayin doka to Allah subhanahu wataala inda kenan dokar shi aka bi saki zai faru to ga yanda ya kamata a yi a saki bai faru ba da miji yayi hushi game da matar shi to kaga ba ya wuce mota hudu to kaga duka wannan tsare-tsare ne wanda addinin musulunci ya tsara dan zaman lafiya kuma sai Allah subhanahu wataala yake ci gaba da bayanin cewa mijin koda ya saki to wannan matar tana nan daman tare da shi kafin ta gara iddan nan shi ya cancanta kenan shi yayi kowa haƙi game da ita sai ya maida ta saboda haka kenan Allah subhanahu wataala sai ci gaba da cewa wa hunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf mala yace wa la hunna ala rijali min al haqq mislu ma lil rijali alaihin mata mazaje kusancewa mata suna da haƙi akan kamar yanda kuma kuke da haƙi akan su bil ma'ruf amma da kyautatawa kenan ba haƙi ba na zalunci kai mace ki san cewa mijinki yana da haƙi akan ki haƙi wanda yake mai kyau bil ma'ruf kai ma namiji ka san cewa matarka tana da haƙi akan ka shi ma bil ma'ruf kun ga idan muka dibi nan sai ga kamar akwai ma'ana daidaito ne yanda kake da haƙi to haka ita ma macen take da haƙi sai Allah subhanahu ayi mala yake cewa fal yu'addi kulli wahidin minhumma ila al-akhar ma yajibu alayhi bil ma'ruf kowa ya biya haƙin shi kenan kai mace haƙi da yake naki kulawa da gida kulawa da yara duk abin da yake cikin gida ne wannan kusan gaba ɗayan shi na mace ne to abin da yake waje kuma kama gida ko kuma yin gida biyan kudin haya biyan kudin ruwa abinci zuwa da zawa wannan shi kuma namiji ne mana kenan kowa sai tsaya ya bada abin da yake wajibi akan shi to sai a samu zaman lafiya idan mace tace za ta yi aikin namiji to sai a samu baibai shi ma namiji idan yace zai aikin mace sai a samu baibai a ce namiji shi zai to shi zai zauna a gida shi zai yi reno mace ta huta nema to sai a samu aksi na rayuwa sai ga rayuwa ba ta tahiwa to yanda Allah ne ya tsara mace ta zauna shi namijin ya huta sai ga abin ya zo daidai hadisi ya tabbata ruwaya ta Imam Muslim daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu a cikin huduba ta hajjin ban kwana ne yake cewa fattaqullaha fi nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillahi wa halal wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah mana ku ji tsoron Allah a cikin matai kunku ko maza domin kun dauki amanar su wanda Allah subhanahu wataala ba ku amana kuma haka suka zamanto halak a gare ku da kalmar ubangiji subhanahu wataala wajen arme hudubar da yake innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu zuwa karshe to kenan al amana ce ka doka cewa za kula da ita to kenan kowa ya san cewa akwai haƙƙi akan shi mana matarka ba wata baiwa bace ko kuma wani abu wani mutum bare ne ko kuma wani za ku takura ma a sharikatul hayat mana tarayya ce ake ta rayuwa haka kuma ita ma mace ka ta dauki mijinta kamar a wani adawa wani dan adawanta ne ka kalmomi da yawa in aka yi arme ake hodi da Hausa wanda suke cuta ma rayuwar aure kuma kalmomi ne sun yi kusa da kalmomi na irin nan maguzawa sai a ce ma mace ai namiji ba dan goyo bane ko kuma ce ai namiji kunama ne ma'ana kenan wasu kalmomi ne wanda dama ita macen nafsiyan a kokolluwarta sai a sa mata wannan da zaki zauna da shi ba mutumin kirki bane kuma shi ma namiji irin hudubobin da za a rika mishi a ce mishi ai mace in ka mata kaza wane ne to tuni ka haisa zauna an gama su wada kenan da an zo an zauna zama ne za a yi maras kyau a namiji ba dan goyo bane musamman mata akwai kalmomi diya wanda suke maras kyau wanda yake musguna ma yake takura ma gidan aure to Allah subhanahu wataala shi kuma abin da ya tsara walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf kowa yana da haƙƙi kenan inda za a yi aure da za a ce namiji ya san haƙƙin da yake kan shi na matar ita ma matar ta san haƙƙin ta to kaga za a zauna lafiya ba za a yi arwi ba dan asafdan arab Imam An-Nawawi a cikin kitabin littafin Riyadus Salihin babu musamman ya babul ishra ishratun nisa babu ne musamman wanda yake magana akan zamantakewa ta yau da gobe to da irin wannan babukan ya kamata a ce mutun ya san su namiji da mace an kawo haƙi hadisan manzo da ayoyin Qur'ani akan haƙin namiji akan matar shi haƙin matar shi akan namiji wa irin rayuwa ne ya kai shi namijin meye ya kamata ita mace meye ya kamata ta yi to amma mutun bai san komai ba sai ya shiga cikin rayuwar arme sai ya kicibe su da irin waɗannan manganu wanda suke lalata rayuwar arme to kaga sai junan su nan maza da mata sai su dauki juna kamar makiya ne sai ai ta wada to idan muka komo addini yanda addini ya karantar da mu to dole zamu zauna lafiya kuma rayuwar arme za ta yi albarka akwai hadisi na Muawiya ibn Haidara al-Qushairi annahu qala ya rasulullahi ma haqqu zawja ahaduna alayhi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin matar ɗayan mu akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an tutimu ha idza ta'amta wa huwa taqsuha idza iktasait shine in ka ciyar da ita ka ci ka ciyar da ita in ka sa kaya ita ma ka sa mata kaya wala tadribul wajha kuma kada ka buge ta a fuska musamman wala tuqabbih kuma kada ka tozartar da ita irin manganu mara kyau wanda mata ba sa so ka ce mata mara kyau ko ka ce mata mummuna ko ka ce mata kaza ko wata kaza ma ko kuma a tuwon bai ba dadi abubuwa ne baki abinci ba abubuwan da za su musguna ma mata game da rayuwarsu su ko waɗannan su ne abubuwa da suka dauka masu muhimmanci wala tahjur illa fil bait kuma sallallahu alaihi wasallama sai ce ko da an yi rikici wanda ya faru yau da gobe to kaka ce ka mata hijira ka ta yi wani wuri a sai dai ka zauna a cikin gida akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas yake cewa inni la uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li lil mar'a yace ni ina yin kawa da mace kamar yadda nake son mace ta yi mini kawa لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كان شي كوا دليل da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai maza kamar yanda yake akan ku haƙƙi to kuma mata kun ku suna da haƙƙi akan ku kenan dole mutum yanda yake so matar shi ta zama tsaf to haka shi ma dole ya zama tsaf ya zama dan kombo a cikin gidan shi wadul rijal alayhinna daraja to kuma mata in aka ce kai kana da haƙƙi ita tana da haƙƙi to kada mace ta yi burus a gida ta ce ai dudde ne ai Allah ce da dudde ne to sai Allah ya ci gaba da bayani cewa rijali alaihinna daraja ku mata ku san cewa hawa maza suna da daraja fi qadiyati fil khalqi wa fil khulq in muka diba bangaren halaye sun sha bamban da na mata in muka diba bangaren halitta namiji gangan jikin shi yadda Allah ya gina shi ya sha bamban da mace to saboda haka akwai wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wataala shi ya halicci namiji shi ya halicci mace amma sai ba da daraja ga namiji iya da mace saboda wata hikima kuma duk mai hankali mai wayo idan ya diba yadda ake rayuwa yau da gobe za ka cewa lalle tabbas namiji ya cancanta game da wannan daraja wanda aka bashi ba wani fifiko bane akan nan mace kamar da masu son soki addinin musulunci suke ganin wai kamar an tozartar da mace kowa ɗaya ne dudde ne wannan gaskiya ne amma magana wadda take ta gaskiya ai duk da cewa misali a ce a Niger a ce dukan mudiyan adam ne kowa ɗaya ne amma akwai shugaba akwai prime minister akwai gwamnati akwai sauransu baiwa a ce dudde ne kowa ɗaya ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da mace da namiji kowa yana da haƙƙi a cikin rayuwar arme to amma mace ki san cewa namiji yana da daraja domin shi Allah ya ba zimam na ma'ana lizamin tahiyar da gida dan wasu dalilai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya cusa game da namiji kuma zai iya a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa arjalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din وبما أنفقوا من أموالهم Allah ma'ana ya sanya maza su ne masu yin tsaye akan mata in ka diba namiji shi zai nemo sadaki ya biya namiji shi zai gina gida namiji shi zai sayi kaya abubuwa da yawa kata gidan ita macen wanda za a arma a kai ma wancan namijin namijin babanta shine zai mata gado da waye da sauran abubuwa ba wai uwayen ba to duka in ka diba shiga da fita na yanayi na rayuwa na usra mana fami sai ga namiji shine yake a tsaye shine zai ba su kariya shine zai ba su abinci shine zai shayar da su in wani wuri da za ka shine zai kai su in wani abu mummuna ya zo shine za a zo shine zai kare wannan abu yayi tsaye to shine ma'ana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu kai ma sai Allah yake cewa kuma abinda suka ciyar min amwalihim daga cikin dukiyarsu namiji gashi irin abubuwan da yake ciyarwa in kika zo gidan ma shine zai ciyar da ki to kaga kenan dole ko yana da fifiko akan ki ba namiji ba ko mutum biyu a ce majaje guda biyu ga wani shi yake dauke da nauyin ɗayan shi ya saya mishi gida ya saya mishi abun hawa ya mishi aure ya mishi kaza ya mishi kaza to shi wancan ko ka zo ka ce mishi da wanda ya mishi duka ɗaya muke shi bai yarda ba dan ya san yana da fadala akan shi to kenan ita macen shi namijin da Allah subhanahu wataala ya sa dora mishi abubuwa wanda suke masu yawa na gwagwarmaya na rayuwa na yau da gobe ba dan komai ba dan su ji daɗi ita matar da ƴaƴan da za su zo to wannan kada ya cancanta namiji ya zamanto shine mana shugaba a gidan kuma idan an samu duk inda aka samu sarki biyu to lalle ne sai wannan abu ya lalace a samu shugaban ƙasa biyu a ƙasa guda to kaga dole za a shiga yaƙe-yaƙe babu zaman lahiya a samu sarki guda a cikin gari guda bai yiwa gumanar biyu a gari ɗaya kenan a cikin gidan army in aka ce mace shugaba ce shi ma namiji shugaba ne kenan kullun yaƙi babu zaman lahiya to kaga tsarin addinin musulunci shi namiji shine yake da shugaba shugabanci ita ma mace akwai wanda take shugabanci lokacin da aka zo tsara yara lokacin da aka zo tsara iyali lokacin da aka zo dafa abinci lokacin da aka zo biki su waye a gaba mafi yawa mata su ne shugabanni su suke shiga suna wuta to amma lokacin da aka zo abinda kudin da za a hudda a sayawa to kaga maza kuma nan kuma su ne shugabanni to saboda haka kenan addinin musulunci ya tsara komai musamman kuma zamantakewa ta yau da gobe ta aure in dai ana so a samu albarka ana so har mai zamana lafiya to lalle dole mu kalli yadda addinin musulunci ya tsara idan muka tsaya kan haka kowa zai zauna lafiya mata ta samu haƙƙin ta miji shi ma ya samu haƙƙin shi ƴaƴan da aka haifa su ma su samu haƙƙi to so diyawa akan sa shiga in ya zamanto mazaje sai su kasala sai ka samu diyawa daga cikin mazaje shugabancin da Allah ya ba su sai su sakan ma mata shi da ita ma sha a cikin gidan tarbiya ta lalace kowa ya riƙa yin abin da ya ga dama dan ba su ya tsawatawa shi namiji shine ya kamata ya tsawata kuma ban abu babu abin da ya wuce kamar daukan nauyin namiji da manzo sallallahu alaihi wasallam bayani nan kusa kadan tutimuha idza ta'amta wa taqsuha idza tasaita irin abubuwa na daukan dawaniya na yau da gobe in namiji ya ja baya to kaga dole za a samu matsala to dole kai kuma dan miji Allah ya baka kawama dole kai tsaye kenan koda mutum bai da sana'a dole sai ya nemi sana'ar da zai dauki nauyin gidan shi nauyin iyalin shi nauyin matar shi ko ba dan komai ba dan ya rike wannan shugabanci nashi wanda Allah ya bashi kuma dan gidan ya kai daidai Allah subhanahu wataala ya garanta
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى
subhanahu wataala sai ke cewa at-talaq marratan, kenan saki guda biyu ne. In aka lokacin da mutum ya saki matar shi ya maido ta, ya saki ya maido biyu kenan. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, sai Allah subhanahu wataala ke cewa to daga yanzu in ma shi mijin ya rike matar shi da kyautatawa, a zuwa daidaita a zamna a yi zama wanda ke na mutunci da kuma girmamawa, aw tasrihun bi ihsan, ko kuma ita wannan macen mana ya yahe mata ya barta, amma kuma sakin da zai mata kuma saki ne shi ma bi ihsan, ya zamanto akwai kyautatawa akwai girmamawa. Wala yahillu lakum, Allah subhanahu wataala sai ke cewa bayya halitta a gare ku, mana ku maza, an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a, cikin abinda kuka basu ku dauki wani abu a matsayin za ku amfani da shi, illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kenan sai in ya zama ku ana tsoron cewa fa wannan dokoki na Allah subhanahu wataala wanda ya gindaya game da abinda ya shahi aure, abinda ya shahi zamantakewa, saki ko kuma maidowa, cewa ba za a daidaita ba, a yi ba, ba a bi maganar Ubangiji ba, saban Allah za a yi. Sai Allah subhanahu wataala ya ce fa in khiftum alla yuqima hududallah, in kuka yi tsoron cewa ba za a bi dokokin Allah da kyau ba, fala junaha alayhima, babu laihi ga su biyu fi maftarat bi, kenan cikin abinda suka daidaita ko kuma abinda ita macen ta hunshi kanta, dan tana yawa ita ma ta zo ta ce a ita wannan mijin ta gaji da shi, ko kuma a dama ba ta san shi, ko kuma abinda ya kama da haka, to shikenan sai ta bashi sadakin shi, shine ma'ana fala junaha alayhima fi maftarat bi, tilka hududullahi fala ta'taruha, wannan irin abubuwan da Allah yake bamu labari cewa ga yanda ya kamata a yi saki, in kai hushi kada ka wuce wata hudu, in kai kaza saki biyu ne, in ka kara na uku, to wani duka dokoki ne Allah subhanahu wataala yake bamu bayanin su game da abin da ya shahi rayuwa wadda take ta yau da gobe ta arme, fala ta'taduha, Allah ya ce ku masu imani kada ku zamanto kuna ketara waɗannan iyakoki na Ubangiji. Wa man yata'adda hududallahi, duk wanda ya ketara dokoki na Allah, fa ulaika humuz zalimun, kenan waɗannan su ne azzalimai, sun zalunci kansu. Fa in tallaqaha, sai Allah subhanahu wataala ke cewa to in ya sake ta, kenan an ce mana at-talaq marratan, kenan yayi biyu, kuma yanzu kuma yazo ya saki, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, to yanzu kuma bai kuma zauwa ya ce na maida ki, a bata halitta a gare shi sai ta armi wani namiji daban wanda ba shi ba. Fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah, in ko mana ya sake ta babu wani laifi game da su ma'auratayyan su sake dawowa su zamna, in dai sun tabbatar cewa dokokin Allah za su tafi daidai, za bi Allah da umurnin da Allah subhanahu wataala ya yi. Wa tilka hududullahi bayyunaha liqaumin ya'lamun, wannan dokoki ne Allah subhanahu wataala ke bayyana su a hili filla filla game da mutane waɗanda suke masana, kenan bai dace ba mutum a matsayin shi na mai imani ya jahilci rayuwa ta yau da gobe, musamman rayuwa ta aure. Malaji hazil ayatul karima, waɗannan ayoyi masu daraja, rafi'atul lima kana alaihi al'amru fi ibtida'i al-islam min anna ar-rajul kana haqqu bi raj'ati imra'atihi wa in talaqaha 100 marra, cewar kun musulunci ko kuma jahiliya ma wajen saki abinda a ga dama ake yi, lokacin da musulunci yana farko ma irin dogokin nan ba su sauko ba, talaq marratan fa in talaqaha ba fala tahillu lahu, to sai mutum kawai ta sakin matar shi ya sake ta ya maido ta, to kaga addinin musulunci sai zai ka tsari, in kai biyu to shikenan kuka dawo, to ka tabba in kai uku to wannan kuma shikenan talaqul bayn, kenan babu arme tsakanin ku, sai ta arme wani arme ingantacce, to kuma suka rubu da wancan to kana yi armanta. Shine sai malai ga cewa in talaqa hamiya ta marra madamat fil idda, falamma kana hadha fihi ad-darar ala az-zawjat qasarahumullahu ila salasi talaqatin, to sai ya kasance irin wannan al'ada da ake ma mata yana cutar da su sai mutum ya saki mace kamar idda ta kusa kariya kawai sai bai dota ya hana ta shi bai zama da ita ba kuma bai bar ta ba mana ta je ta armi wani namijin daban sai aka yi ta ba mata wahala to shikenan Allah subhanahu wataala tausaya musu sai aka kayyade wannan sakin sai zaman to uku in ka riga ka cika uku shikenan kenan za ta je ta armi wani sai dai wancan wanda ta je ta arma in ya zaman to sun zauna shi ma ya saki to in ya so kuma kuna iya dawowa ku sake wani armin sai Allah subhanahu wataala ya ga fa yusakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ay iza talaqtaha wahidatan aw ithnatayn fa anta mukhayyarun fiha ma damat iddatuha baqiya in ka saki matarka so daya ko kuma ka sake ta so biyu in dai iddarta bata kare ba to kana da dama kawai in kace na mai da ke shikenan ta koma baina an tarudda ilayka nawiyan islaha fiha wal ihsan ilayha amma ka tabbatar da cewa kana so ne dan ka dada mata kana so ne rayuwar ta hita da a zamana lahiya wa baina an tatrukaha hatta tanqadi iddatuha kenan ko kuma ka barta bakka da niyyar mai da ta kana zaune da ita har ta kare idda fatabaina minka sai ta zaman to kuma ta yi nisa da kai kenan a lokacin sai ta je ta armi wani wa tutallaq sarahiha muhsinan ilaiha kun kuma kace mata to shikenan yanzu zaman mu ya zo karshe to kuma sai ka kyautata mata a matsayin ka na mai imani ka ba ta yan kayayyaki da yan kudare da abubuwan da za ta yi zawarci da su la tazlimaha min haqqiha shay'a malaci kada ka zalimci haƙinta komi wala tudarra biha kuma kada zaman to ka musguna mata kenan ayi rabuwa war take rabuwa ce bi ihsan kenan kaga irin wannan ya saba irin rabubuka da ake samu sai a samu ana rabuwa wanda yana zagi wanda yana zagi ko kuma wani yayi wurgi yayi watsi da kayan ta gaba daya daga cikin gidan ko kuma matar ita ma idan an sake ta za ta zauna a gidan za ta zauna ta idda ita ma sai ta huta ta tai gidan babanta kaga gaba daya dokoki ne na Allah ake fatali da su kowa bai bin umarnin ubangiji shi namijin da ya saki bai bi dokokin Allah ba tana yawa ma ba cikin tsarki ya sake ta ba saki ne wanda ke na bid'a ita ma macen da ya gaya mata haka ne shikenan ya tattara kayan ta gida kowa yana daga cikin fushin ubangiji shi sa kuke rayuwa ake sai ai ta wahala a ciki amma da za a ce mata zata hakura lokacin da miji ya sake ta dan namiji da wuya macen da ya armo ta yana son ta ya kashe kudi ya biya komai aka zo aka zauna a ce wai ya zo ya sake ta dan wani abu wanda ke bai ta karakarya ba to in ko dan bai ta karakarya bane in ta zauna ka hanta idda to sai ya maida ta in dai ba wani hali ba wanda yake mummuna hali irin waɗanda bana mazaje ba sa iya hakuri akan shi to kaga dole ya zaman to dokokin Allah subhanahu wataala ana kiyaye su to mutane sai a samu zaman lahiya wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a abinda kuka ba su kuma bai halitta ba ku dauki wani abu daga ciki malai sai ya ce ai la yahillu lakum an tudarrihinna wa tudayyiqu alayhinna kama akwai mutumin da sai ya zo matar ta shi musguna mata shi bai ce ya saki ba amma dai musgunawa zagi ko kuma bugu ko abin da ya kama da wannan ko kuma babu wani zamantakiya war take mai kyau takura ta yake so yake ta ce ba ta yi dan ta bashi sadakin shi to Allah subhanahu wataala kuma masu imani ya hana ku haka kenan ya zamanto niyyarka daman baka so ka zauna da ita ko kuma ka gaji zama da ita kenan shikenan musulunci ya bada dama sai ka sake ta saki wanda yake mai kyau wanda babu cin mutunci amma ka takura ta kai baka saki ba kuma kai baka zauna da ita ba to wannan baya daga cikin hali na masu imani sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala ta'duluhunna litazhabu ba'da ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina a sotin nisa'i Allah subhanahu wataala sai yake cewa kada ku zamanto mana mazaje ku rika tirsasa matan ka mutse mata wuri ta rasa sakat hatta kai ma ta rika cewa ita gara ta mutu ko kuma a in nawa ne mata baka ita a rabu to wannan bai dace ba ga mai imani a wata aya Allah subhanahu wataala sai yake cewa fa in tibna lakum ay shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a kun ga musulunci ya kula da kowane hali kana zaunar matarka lahiya lau ka bata sadaki ka mata kaza ka sai mata kaza ka sai mata kaza da ta zo gidan zaman army yayi dadi tace to ta baka abubuwan da ka bata wasu daga ciki sai ta baka ko kuma sadakin ta baka ko ta baka wani abin da yake kama da wannan to wannan saboda ita ta ga dama ta baka to wannan kuma halakkin kai kenan kana yin wali da shi kana iya amsa to amma abin da ba so shine wanda zai takura ta danta ba ta saraki ta ba shi saraki kuma ya san an zo an yi arman nan an zamna wasu ma han aihu to kaga wannan akwai zalimci a ciki shine abin da musulunci ya hana malai ce wa amma iza tashaqqa az-zawjani wa lam taqum al-mar'atu bi huquqi ar-rajuli wa abghadathu wa lam tuqaddir ala mu'asharatihi wa lam taqdir ala mu'asharatihi kuma rayuwa ta yau da gobe ana iya zama namijin da matar sai a zo a rika zama wata rayuwa mai wahala mana sun kasa gane ba juna ita macen ta kasa ba namijin haƙƙin ta shi ma namijin ya kasa ba ita matar haƙƙin ta to shine malai sai ce falaha an taftadi minhu bima ataha in yi zamanto ita macen ita ce take takura ma namijin kawai ta ga kwata kwata ita gara su rabu so yake ta ce na ya ce mata na sake ki dan ta tayyata to a wannan lokacin musulunci ya bada dama ita ma sai ta fanci kanta mana kenan sai ta maido mushi wannan sadaki wanda ya bata in ya so shi kenan kuma sai ta tahi mana kenan idan muka dibi wannan sai ku ga babu takurawa shi mijin musulunci ya tsara bai dace ba bai kamata bai takura mata a matsayin ta mai imani zaman da suke nemo da gobe rayuwa ta arme ta ibada haka ita ma macen musulunci bai bada ba kowa ki samu namijin ki ta mishi azaba idan baki son shi ga hanya da za a bi a rabu kuma kai ma idan baka son ta ga hanya da za a zo a rabu sai ga zaman to mana rayuwa ta yi dadi ta yi da gobe malam sai ki ta wali haza qala Allah ta'ala wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce bai halitta ba gare ku ku amshura ba daga wajen su illa ay yakhafa Allah yuqima hudud Allah fa khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhi ma fi muftarid bi kenan kai mana namiji bai halitta ba ka amshi wani abu in dai akan zalunci ne amma ya zama to macen ita ce mana batta da dadin zama kuma ba ta san ka ana so a rabu to shikenan sai ta bada maka sadaki shine mana fala junaha alayhi ma fi maftarat bihi ita mijin matar sai ta maida ma mijin sadakin shi kenan sai zaman to mana ta yi hulbi ta rabu da shi to wannan duka musulunci ya tsara su dan zamantakewa ta yau da gobe tsakanin namiji da mace ta yi karho insha Allah ganin lokaci yayi Allah da sati mai zuwa zamu dasa akan wannan abinda muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi